sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin shugaba Biden za ta tura manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI da na hukumar tsaron cikin gidan Amurka birnin Port-au-Prince da ke Haiti saboda bukatar da gwamnatin Haiti ta gabatar ta neman taimako ta fannin tsaro da bincike bayan da aka kashe shugaba Jovenel Moïse. Sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta fadawa manema labarai a jiya Juma'a cewa jami'an Amurka za su duba yanayin su kuma ga ta yadda Amurka za ta iya taimakawa. Amurka na ci gaba da tattaunawa da Haiti da abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa don taimakawa jama'ar Haiti bayan da aka yi wa shugaban ƙasar kisan gilla. A cewar Saki, Haiti na cikin tashin hankali tun bayan da aka harba Moïse har lahira a gidansa da safiyar ranar Laraba. Prime Minister ƙasar na riƙon ƙwarya Claude Joseph ya ce shi ke kula da harkokin mulkin kasar yanzu. Wakilan 'yan Taliban da ke Moscow sun faɗi cewa ƙungiyar ba za ta kai hari kan manyan biranen gundumomin kasar ba, duk da cewa wasu bayanai da suka bullo sun nuna cewa mayakan Taliban sun kai hari a babban birnin lardin Kandahar na Afghanistan. 'Yan sandan Kandahar sun ce sun samu taimako kuma sun iya daƙile haram. A wani taron manema labarai a Moscow a jiya Juma'a da gidan talabijin ɗin Afghan TV ya yada kai tsaye, Shahabuddin Delawar, shugaban tawagar 'yan Taliban, ya ce ƙungiyar ta yanke shawarar daina kai hari a kan birane don kawar da zubar da jini. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, ya faɗawa muryar Amurka cewa matakin daina kai hare-haren a kan biranen na wani ɗan lokaci ne. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin a jiya Juma'a ta waya game da kutsen yanar gizo akan Amurka da aka gano daga Rasha a kwanan nan. Biden ya ce ya bayyana wa Putin a fili ƙararra cewa Amurka ta sa ran idan an samu kutsen yanar gizo daga Rasha duk da cewa babu hannun gwamnati a ciki. Mun sa ran kasar za ta yi wani abu idan har muka bata isassun bayanai don ta dauki mataki akan koma waye. Biden ya fadawa manema labarai a wani bikin sa hannu da aka yi a fadar White House a jiya Juma'a cewa komai ya tafi daidai a tattaunawar wayar. Ina da kyakkyawan fata a cewar sa. Da aka tambaye shi ko akwai wani sakamako da zai biyo baya idan Rasha bata dauki wani mataki ba akan kutsen yanar gizon bata gari, sai shugaban ya ce kwarai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasar Indonesia ke fama da ƙarin yaduwar COVID-19, gwamnatin shugaba Biden ta tura rigakafin miliyan 3 na kamfanin Moderna zuwa kasar. A wani taron manema labarai a jiya Juma'a, sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka Jen Psaki ta faɗi cewa mun fahimci mawuyacin halin da kasar Indonesia ta samu kanta a ciki yanzu na ƙaruwar yaduwar COVID-19, kuma muna yi wa waɗanda annobar ta shafa fata na gari. Kasar Indonesia dai na fuskantar yaduwar COVID-19 kamar wutar daji da mace-mace na tarihi saboda nau'in cutar na Delta mai saurin yaduwa. Wani babban jami'i a gwamnatin Biden ya fadawa muryar Amurka cewa rigakafin da aka tura na daga cikin kaso mafi yawa da Amurka ta bada gudunmuwa. Gaba ɗaya yanzu Amurka ta ware rigakafin miliyan 4 don Indonesia, yayin da ya rage sauran cikon miliyan 1 da za a tura kwanan nan. A karan farko mazauna garin Litton a garin British Columbia da ke Canada suka ga sauran abin da ya rage a garin a jiya Juma'a tun bayan da akan dole suka gudu don tsira da rayukansu 'yan kwanaki da suka gabata. Garin da ke tsakiyar gundumar British Columbia ya ja hankali a ƙarshen watan Yunin da ya gabata saboda yanayin tsananin zafi na tarihi da aka gani wanda ya kai maki 49.6 a ma'aunin Celsius. Bayan haka kuma wutar daji ta kusan cinye garin sakamakon tsananin zafin a bangare guda. Garin mai yawan al'umma kusan 250 'yan mintoci aka ba mazaunan shi don su tashi a ranar 30 ga watan Yuni tare da mutane kusan 2000 da ke zauna a garuruwan da ke kusa bayan da wutar daji ta kama sakamakon abin da hukumomi ke kyautata zato ayyukan bil'adama suka haddasa. Kashi 90 cikin 100 na garin ya lalace a cewar magajin garin Litton John Polderman.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare jamhuriyar Niger. Shugaban kasar ta Niger ya kai ziyarar aiki a jihar Difa inda ya zagaya rundunonin tsaron kasar da ke aiki a wannan yanki domin kala musu azama a yakin da suke gwabzawa da yan ta'addan Boko Haram. A dai bangaren shugaba Muhammad Bazoum ya tattauna da shugabannin al'ummar Difa domin tattara shawarwarin da za su samar da magance matsalar tsaro da ta haddasa durƙushewar tattalin arziki a ci gaba da neman hanyoyin maida 'yan gudun hijira garuruwansu na asali. To madalla, wannan yunkuri da ke hangen ƙarfafa gwiwar dakarun Nijar a yakin da suke fafatawa da 'yan ta'addan Boko Haram na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta kaddamar da shirin farfado da harkokin yau da kullum a jihar Difa, yankin da ya tsinci kansa a cikin yanayin tabarbarewar tsaro yau shekaru akalla 6 kenan, inda mayakan na 'yan ta'adda suka tilastawa dubban-dubatan mutane arcewa daga gidajensu. Shugaban jamhuriyar Niger Alhaji Bazoum Mohamed a yayin rangadi a wannan yanki na Difa ya keɓe lokaci musamman domin jami'an tsaro. Nan sansanin rundunar tsaro shiya ta biyar kenan, wato zone de defense semi-rosen da ke sansanin cibiyar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi, wato FMM, inda tawagar shugaba Bazoum ta tarasda mayakan cikin wani yanayi na azama da kazar-kazar. Babban kwamandan rundunar dakarun jamhuriyar Niger General Salihu Moda ya bayyana wa dakarun cewar wannan ziyara na da muhimmancin gaske.
Ici à la zone numéro 5 de recevoir pour son premier déplacement à l'intérieur du Niger.
Abun farin ciki ne gare mu da shugaban kasa ya kawo mana bakunci a ziyararsa ta farko zuwa jihohin kasa. Wannan babban abun alfahari ne.
A nasa bangaren, shugaba Bazoum ya jinjinawa sojojin bisa abin da ya kira dagewa bisa aiki.
Aujourd'hui, comme président de la République, je viens vous féliciter. Pour les succès.
A yau a matsayina na shugaban kasa na zo ne in yi muku barka saboda nasarorin da kuke samu a 'yan kwanakin nan akai-akai. Wannan abun farin ciki ne wanda al'ummar kasar mu ke alfahari da shi. Ina yi muku godiya da sunan al'ummar Niger.
Je suis venu au nom du peuple du Niger vous dire merci.
Kwanaki kadan bayan da ya karbi madafin iko, shugaba Bazoum Mohamed ya aika da jiragen yaki domin amfanin sojoji a yankin Difa, matakin da ke shan yabo daga al'ummar yankin har ma da matan sojojin saboda a cewar su al'amura sun canza.
Gaskiya mun ji dadin hawan Bazoum civil life, gaskiya da mun zo mu isa sayan mission, wallahi kuka muke mu da diyan mu, amma yanzu hankalin ku a kwance. Wallahi daga abiyan nan mun ji dadin shi gaskiya, ko kwance hankali. Wallahi matashin suna da ƙarfi zuwa misali sun ce hankali a kwance, wallahi ba mu cikin fargaba, wallahi
alhamdulillah babu fargaba, kwance hankali suke aiki yanzu suna hitima dadi suke shi tunda sun ji sun hito akwai avion suna da kura suna jin dadi, mu ma muna jin dadi muna musu addu'a Allah ya taimaka mu FDS ko wallahi ba mu ji tsoro.
Garin Barwa wanda na daya daga cikin yankunan da al'ummomin sa suka fi dandana kudirsu daga mayakan ta'adda ya karbi bakuncin tawagar shugaban kasa a ziyarar da ke hangen karfafa gwiwa ga dubban dubatan 'yan gudun hijira da suke gida bayan shafe shekaru suna gararamba a sansanonin 'yan gudun hijira.
Duk da yake garin Barwa shike da sansanonin 'yan ta'adda, amma tubarkalla kun daure kun zo, ba ku yi fargaban komi ba, ba ku shi tsoron komi ba. Allah ya saka muku da alheri. Yau na zo don kawo muku goyon bayan Nijar gaba daya, don in ce muku mun yi yabon abin da kuka yi, za mu yi aiki, za mu kori 'yan ta'adda, za mu kori bandi, za mu kori 'yan iska, za mu kai su nisa, za mu tabbatar muku da ruwa da za ku sha, za mu kama muku a fannin abinci, za mu gyara muku gidan likita, za mu gyara muku makarantu.
Wata babbar bataliyar soji gwamnati ta girke gab da garin Barwa da nufin kwantar da hankalin jama'a. Shugaban kasar wanda ya leka a wannan sansani da ke kilomita 3 da wuraren da ake bayyana cewar matsayin matattara ne na 'yan Boko Haram, ya umarci dakarun da su kula da abubuwan da ke kai kawo tsakanin Barwa da gabar tekun Chadi don tabbatar da zaman lafiya a Barwa da kewaye. Mutane mazauna Barwa waɗanda galibinsu masunta ne da manoma na ganin yanayin da ake ciki bayan komawarsu gida a tsakiyar watan Yuni ya kai inda za a ba su damar komawa aiki.
Wallahi babu da fargaba, kowa bacci shi yake, gobe mu yi aiki mu daga daga mu yi bacci, amma lokacin da muke gudun hijira ba bacci, ba kwanciyar hankali.
Muna bukatan tsaro, muna bukatan ruwa na cikin gari a jara, kuma a jara muna gangaren nan mu sabka mu je mu yi noma mu kama kifinmu. Inda muna kamawa muna noma, alhamdulillah mun gode wa Allah, zaman lafiya mun samu, kuma Allah ya kara mana zaman lafiya.
Mun yi gure jiya yau shekara 6, Allah ya sa ya maido mu gida mu lafiya, kar ya ba mu tsoro, ya ba mu abinci. Yanzu abin da muke bukata da talaka duk abin da aka yi, ka ba shi lafiya, ka ba shi hanyar noma shi, hanyar rayuwar shi ka jara alhamdulillah. Zuwan mu yanzu muna da ruwa, mun samu abinci, muna so kari, mun samu lafiya, kuma muna so kari tsoro. Yanzu a gaggauce muna so a yi a jara muna kwari mu mu shiga mu noma, mu kama kifin mu, mu kasuwanci.
Baya ga taron kwamitin tsaron kasa da ya haɗa shugaban kasa da ministan cikin gida da takwaransa na tsaron kasa da babban kwamandan rundunar sojin kasar da kuma manyan hafsoshin da ke kula da sha'anin tsaro, a ɗaya ɓangaren kuma shugaba Bazoum ya gana da shugabannin al'ummar jihar Difa, wato sarakuna da 'yan majalisun ƙananan hukumomi da na majalisar dokoki ta ƙasa. Kasancewar sha'anin tsaro wani abu ne da ke buƙatar gudumawar al'umma. Madam Ali Maryama Ibrahim na daga cikin 'yan majalisar dokokin ƙasa daga jihar Difa.
Mun yi zance kamar aiki na samari, aikin matasa shi ne ya kawo duka tashin hankali na Boko Haram na cikin jihar mu ta Difa. Kenan a samo sana'an da matasa za su yi, su ma mata, in aka ce yaƙi mata ya shafa, su ne suke da yara, su suke riƙe da iyali. Kenan su ma a samo musu tallafin da za a ba su, in aiki ne za a ba su, in kuɗi ne, jari ne za a ba su, su riƙa yin aiki don su ma su zauna cikin garurrukansu. Ya ɗauki alƙawali cewa daman gwamnati ta yi niyya abin da ya kamata duka za su yi, kuma ya zo da masu hannu da shuni su ma su zo su tabbatar da aikin nan da za a yi, da gaske ne za a yi, kuma su ga yanayin zaman mutane don su kawo taimakonsu.
Gadar dutse da ke tazarar kilomita 10 da garin Difa ɓangaren kudu, wato iyakar jihohin Borno da Difa a tarayyar Najeriya da Nijar ɗin, wani wuri ne da mayakan Boko Haram ɗin suka yi ta yunkurin kutsawa da nufin kai hari a birnin Difa. Sai dai wannan haka bata cimma ruwa ba saboda dagewar dakarun Nijar. Wannan ya sa shugaba Bazoum ya yi tattaki domin ƙarfafa gwiwar waɗannan barade. yayin da yake bitar wannan rangadi, shugaban Niger ya ce alamu na nuna cewar mayakan Boko Haram sun faɗaɗa ayyukansu ya zuwa garuruwan da ke yammacin jihar Difa kudu da garin mai Nasarawa, saboda yadda suka yi kaka gida a wasu garuruwan da ajiyohin arewa maso gabashin Najeriya. Dalilin kenan da ya umarci shugabannin rundunonin tsaron ƙasar su hanzarta ɗaukar matakan kakkaɓe 'yan ta'addan daga garuruwan da suke neman maida su maɓoya a yankin kudu maso gabashin Nijar. Shugaba Bazoum ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da suka ɗaiɗaita yankin na Difa. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey, Suleiman Muminu Barma, da ya taimaka wurin tabbatar da samun nasarar wannan shiri. Sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina da na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wahaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na Daɗan Gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne naku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri, nake cewa sai ku gyara zama domin saurara yadda tattaunawar tamu za ta kasance. A yau dai wannan shiri na Daɗan Gari ya leƙa wato garin Abuni da ke karamar hukumar Awe a nan jihar Nasarawa. Mun lula ne fadar wato hakimin Abuni Alhaji Usman Adamu, inda zamu buƙaci ya bamu tarihin wannan gari da kuma al'adu da ma irin mutanen da suke wannan gari da ma irin kalubale da suke fuskanta. Da farko zamu so ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Abuni.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wato misali tarihi na Abuni shine Hausawa sun dukkan farko dukkan wani ko abawa kuna sun sarar da kuma a lokacin Hausa ana cikin tafiya, sai wani ya ɗaga ɗari da tsayaro aka yi ban ya zance yaki ne ko gobara, sai a mahimmanci don mahimmanci ya suka kone garin gaba ɗaya.
TV kenan?
TV. Yawwa, suka kone garin gaba ɗaya, ta Allah sa wani lokacin mutum ɗaya ba kashe ba, sai ya kone wurin zaune kawai haka. Ana nan su manya kuma da wai da shana lokacin zuwa abu guda ne. A wannan kurkusa kenan sai suka haɗa kansu cewa ba mai iya zuwa sare tokan Abuni ba mutane a wurin ba.
Sun kone Awe ne, garin Awe ko kuma wani gari aka kona?
A nan Abuni.
Nan Abunin aka kona? To menene dalilin kona Abunin da suka?
Dalilin kona Abuni ne sun je suna farauta na bayi, mutane kyana sun je sautan bayi suna zuwa sai su tsare su a nan a Karba. Sun je sun a tsare su a Karba ko bayi ko abincin da sun samu. Da zuwa mun ci kundin ba na fauka a shara ne da suka gaya na gafa kayan da ya zame mu hanyar nan masu kuzo ku taimaka mana ku raba mu da shi, da shi ne mun ci wasu karkayya daga boko da sauran fito su zo su malonu. Sai har yi kuma Allah ta wannan lokaci ba kowa gida, mata suna falama wurin gishiri, maza kuma suna can wurin shan bammi, sai yana cin shifiya kawai da ihu. Maza sun zo sun da karin gaba ba da ma shiga kowa ya kewaye har suka kona Abunin gaba ɗaya. To da suka ce tuwa wai wurin ma sun ku zo ku share tokannin na Abuni. To suka je kuma Allah sa su mutanen dama su alƙawari ne sun yadda a angon a wai ku saka ceto bayan da ya kamata a yi sai angon Mirina, kuma mu kuma angon Mirina da angon fara ɗaya ne. A wani ya ka an ka kaute masu gida mutum 41 in suka zo Abuni suka share tofa Abuni. To dalilin Abuni shi ne har yanzu da suka zo sun share kuma da sarauta kuma kan Hausawa jikunawa suna yi amma ba Haushe shi ne gaba da jiku idan sarautan ba. Kaji ainihin tarihin nan na Abuni shi ne.
Na'am, yanzu in na fahimce ka wato kaman jikunawa da Hausawa Katsinawa sai suke sarautan wannan gari na Abuni har yanzu?
Har yanzu ba. Yanzu Hausawa ne ke ba jikunawa.
Kenan asalin ku Katsinawa ne dai kenan?
Katsinawa ne, mu kakkanin mu duka Katsinawa ne, ma da yawa kabilu. Da Katsinawa da Arago da Gondola wala Mada Yargam duk suna ranar yanzu da Yammanci.
To kamar yanzu wannan gari ya kai kamar shekara nawa da kafuwa?
Sai da kimanta ku zai kai kamar shekara 200 da wani abu.
Ashe gari ne mai tsohon tarihi sosai.
Mai tsohon tarihi, kuma lokacin da ana tare da wai ba mu da wani abin sana'a masana'anta sai magijuri.
Kamar su mutanen abuni menene suka shahara akai, kamar wace sana'a suka fi shahara akai
a wannan lokaci
har yanzu ma?
A yanzu abin da muka shahara akai shine noma. Abin da muka shahara akai shine wannan lokaci hakan mu muna noma, mata mu kuma suna da bagiri.
Amma har yanzu matan suna gishirin ko kuma
ba?
Saboda ba shi ne ko kuma
yana nan amma ba ma ya shi ne mun ga yansu ya da wani yanzu ya kan namu sai da noma kawai shi ne ake ne mai shi gawa yanzu na ga noma daban daban ga rogo doya dawa masara shinkafa dukkanin mu na noma gyaɗa ayaba ko ba ma gyaɗa ayaba shi ne mun ya zama mun gargajiya yawwa.
Kamar shin wannan gari yana da wani take haka ko kirari haka da aka fi sanin shi da shi?
Kirari mun shi da ake ce abu ne abu ne sarki.
Me yasa ake cewa abu ne abu ne sarki?
Alhamdulillah lokacin da ana raba gishiri akan ce in lokacin gishiri ya yi akan shirya kowane gari kaɗan 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 ko a rura ko kan ji za shi ne ribi za shi ne azara za shi ne wato za shi ne inda duk gishiri ke nan sai ce ku a rura mara a wani. Aka haɗa su a wani kuma to ga wani kuma za a nemi kate masu ƙarfi su ne za kowa za a ba shi kaya 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 na shi zai gaba kai daga nan sai bauchi ne da bauchi aka zuwa aka yi wa aka zuwa aka zuwa kowa ne zai zuwa halin makar ba na sarshi na bauchi za su zuwa suna duba suna duba suna
duba za ka yi masa kin bauchi ke
ni a yi harshen bauchi suna duba da zuwa sun gana abin da zance o duka wani ya fi kowane abin hasi ya fi kuma kowaya yanzu o wani abu ne sarki ne
ko daga wurin ne ma aka samu sunan garin abu ne
sunan garin abu ne.
To kamar wani irin matsaloli ne kuke fuskanta wannan gari na abu ne?
Masu galiba da yawa yawa ba mu da hanya ba mu da ruwan sha sosai ba mu da asibitoci ga yaran mu kana ya mun banda ba kun karanta na gaskiya ba shi
ba ku da abun sadarwa na waya ke
ba shi ba shi san san
yanzu kamar idan za ku yi waya yaya kuke?
Sai na fita wani kan gari sannan na waya ko kuma fita wani bayan gari can nesa saboda haka ni kai ne nake magana da kai din nan saboda haka ba ni da waya saboda ban yi tafiya da wajen sai na waya.
To kamar shi batun makaranta asibiti hanya da sauran kalubale da kai magana akai shin kun taba gabatar da matsalan ku ga gwamnati domin ta kawo muku dauki?
Ara juhu mamun yi wannan ba ma ko shi mun ne gwamnati a ga mun yi juhu ma har yanzu mun samu zuwa kan abin ka kuma ga ainihi ne aka san nan na wai kusancin hanci kawai da biyu ga shabu ne ba ma har yanzu ga shi mun ba mu samu cin gaba ba har yau.
To menene ku kanka ga gwamnati?
A ce komai a gwamnati ana yake mu amma yanzu ba mu da kowa a gwamnati.
Asan dai garin nan gari ne wanda Allah ya albarkace shi da ɗanbin ma'adanai da ake zuwa ake tono. Shin kuna amfana da wani abu daga wannan arziki da Allah ya muku?
Muna yi tunanin muna ci muna sha akan wani arzikin da Allah ya bamu duk da zuwa ne sama nan garin da wannan wannan muke yi muke yi muke.
Wai misali wai duk da irin wannan arziki da kuke da shi shin gwamnati bata ga dalilin da yasa da za ta kawo muku dauki ba tunda ana samun arziki anan ana
misalin da mun kai a gwamnati ba mu amma kan har gwamnati suna samun wannan arziki amma ba su mu ga abin su kuma masu arziki su ne su koyon tayi ba kuma fada magana ke sun ya mu mun ga gwamnati kara mu ne.
To madalla jama'a masu sauraron mu kwata kwata abin da ya sauka kenan a tattaunawar tamu yau da hakimin Abuni Alhaji Usman Adamu muna godiya matuƙa da wannan hira da muka yi da kai.
To ni ma na gode da Allah kawo ku lafiya.
A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai wani mako.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.